من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شابر قوتا شدا جماد الثاني كو شكر هجرا دبو ايدا دليقودو da 39. Allah ya kaddara bayan kammala waɗannan littattafai umdatul akam da bulughul maram, wanda dama lokacin da muka gama bulughul maram mun kaddara za mu sanya littafin muwatta na imamu Malik. Sai buƙatar ɗalibai ta bijiro cewa a maimaita wannan littafi na Umdatul Ahkam. Cikin yardar Allah muka maimaita shi. To yau, cikin amincewar Allah, shi wannan yini ko wannan safiya ta 12 ga watan 6 shekarun hijira 1439, insha Allah, ita ce safiya da muka ce za mu soma karatu wannan littafi na Muwatta Malik. To kafin mu karanta littafi Muwatta Malik, ya kamata a ce mun gane waye ne Imamu Malik ɗan Anas. Imamu Malik malami ne da duk duniya ta san shi. Duk inda ake sallar azhar an san Imamu Malik, kuma duk inda ake asubahi an san Muwatta Malik. Shi ba koyayye bane, littafinsa kuma ba koyayye bane. Imamu Malik shi ake cewa shugaba tauraro amirul mu'minin na hadisai a zamaninsa. Wulida Imamu Malik bin Madinatil Munawwara, an haife shi a birnin Madina. Hijira tana da shekara 93. Hijira tana da shekaru 93, ko da dai masu arraka tarihi sun samu bambanci wajen kwanakin da ko kuma shekarar da aka haife shi. Amma wacce ta fi shahara, wanda har wasu suka ce an ji daga bakinsa, ya ce an haife shi hijira tana da shekara 93. Wana shafi baitin kana mustaqilan bi ilmi alhadisi, kuma ya rayu cikin wani gida wanda gidan ba abin da yake daukar hankalin su kamar ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa istilai ala akbar alsahaba, da kuma leƙe-leƙen labarai na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga kenan Imamu Malik ya tashi wani cikin wani gida mai cike da albarka, gidan da ba su da aiki sai binciken hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma binciken yanayin rayuwar sahabbai da kuma wa fatawihim da kuma fatawoyinsu. Menene sahabi wane ya faɗa akan matsala kaza wace fatawa ya bada, me ya aikata akan abu kaza idan za a bada fatawa a bayar akan haka? Wannan shine shungullar gidan su Imamu Malik, kamar yadda shungullar gidan can kuma ciwo, shungullar gidan can noma, shungullar gidan can kasuwa, su shungullar su kenan gidansu. Binciken hadisai bayan haddace Qur'ani, sai binciken rayuwar sahabbai da irin fatawoyin sahabbai, sannan kuma suna da arziki. Ka san ilimi ya fi daɗi in an tarda haka. Duk yanda gida aka tashi, haikan aka ce ilimi za a yi in ba kuɗi, akwai matsala. Amma idan aka ce ga himmar neman karatu ga kuɗi, to insha Allah za a samu matasa na gari. Babu wanda ya yi asara kamar wanda Allah ya bashi dukiya ya bar ƴaƴansa cikin jahilci. Domin baka da hujjar da za ka gaya wa Allah, Allah ya baka, ƴaƴanka kuma sun zauna a jahilci, ba su san addini ba. Asara ba asara kamar wannan, kana da kuɗi a ce duk ƴaƴanka ka tsaya wa musu, sun samu ilimin duniya amma babu ɗaya da ya fito shaidin duniya fannin addinin musulunci, akwai asara. Domin ka samu damar da za ka kashe musu kuɗi kowane irin karatu su yi. To Imamu Malik ya taso cikin gida irin wannan. Fa hafiza al-Qur'an al-Karim, ya haddace al-Qur'ani mai girma fi sadari hayatihi, tun yana kurciyarsa shekaru farko. Yana yaro ya haddace al-Qur'ani. Summa tajaha ila hifzi ahadithi nabawiyya, sannan kuma sai ya fuskanci haddace al-hadith an-nabawiyya, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ta'allama al-fiqha, sannan kuma ya karanci furu'a al-islamiyya. Duk gaba ɗaya shungullarsa, farko an dage masa sai da ya haddace Qur'ani da Sunna, sannan sai ya fuskanci haddar hadisai, sannan ya biyo baya wajen binciken aya kaza mai take, hadisi kaza mai yake, menene ya karantar, ina ya dosa, me ya hana, me yake a yi. Wannan shine furu'a fiqhi. Wannan shine abun da ya faru da Imamu Malik tun yana yaro. Ya fara da haddar Qur'ani, ya biyo baya da haddar hadisai, sannan ya bi diddigin fiqhin hadisan da fiqhin ayoyin Al-Qur'ani. Imamu Malik ibn Anas falazama faqihul madinati al-munawwara, ya lizinci wani babban malami masani wanda yake bin diddigin ayoyin Al-Qur'ani ya gane me suke karantarwa. Yana bin diddigin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane me suka karantar, me suka ana, me suka bada umurni. Sannan kuma yana bin diddigin rayuwar sahabbai. Ana ce da wannan malami Ibn Hirmiz. Imamu Malik kunshi ya fara karatu bayan ya fito daga gidansu. Dama ya fito ba wai a jahilci zai zo nan din ya koyi alifun ba'un ba ne. Dama ya fito, idan da a haka ne ma za ka ce masa malami. To ya zauna a wajen wannan babban malami na birnin Madina sab'at sinina, shekara bakwai ya yi a wurinsa. Ya ta'allamu indahu kama akaza min kathirin min ghayrihi min al-ulama'i, yayi karatu a wajensa shekara 7 bai canza malami ba bai je gun kowa ba sai wajensa kawai bayan nan kuma ya shiga cikin Madina ya zauna a majalisoci daban-daban duk wajen malumma masu yawan gaske daga cikinsu akwai Nafi'u Maula Ibn Umar wanda kun san Ibn Umar babban sahabi ne to akwai Maula din tabi'i ne Imam Malik ya je yayi karatu a wajensa sannan yayi karatu a wajen Ibn Shihab Az-Zuhri shahararren malami ne shi ma tabi'i ne wa ba'da an iktamala dirasatahu lil athari wal fatawa wal fatiya bayan ya kammala karatu ma'ana bayan yayi karatu yayi kuce a Madina har ma za a ce duk majalisin da yaje kusan dai babu wani abu da za a ce zai karu da shi a wajen ko a wannan lokaci wa ba'da an shahida lahu 70 min shuyukhil Madina shaykhunan Madina 70 kowa in yaje sai ya ce Malik ai yanzu ya kamata kai ma ka koma gefe yanzu me zaka karanta a gona kai ma ka shimfida taka darbumar haka nan in yaje wajen wannan ma malamai shehunai shahararru 70 duk suka ce ai karatun ka ya wuce ka zauna yanzu kuma sai dai ka karanta Imam Malik min ahli ilmi wa'annan fa shehunan da suka bashi wannan shahada certificate din nan masana addini ne shahararru dukka suka ce Imam Malik yanzu kai ma ka zauna ka karanta annahu mawdhi'ul mawdhu'u lidali suka ce yanzu ka cancanta haka ittukhiza lahu majlisan fil masjid an-nabawiyya sai aka saba masa wani gefe a masallacin Madina aka ce to kai ma nan ka zauna don karantarwa Imam Malik ya fara aje kujerar karantarwar sa cikin masallacin Madina bayan da irin karantarwa da yake yi tsakaninsa da dalibai a gefe-gefe da fatawowin da idan malami ya samu fatawar da ta kulle mai kai a matsayinsa na dalibi sai ya warware ta har ma shehunan suka ce Imam Malik kai fa yanzu shehi ne a cikin dalibai ya kamata ka fito da kanka yanzu ka zauna domin da yawa akwai fatawowin da idan suka kulle kai sai daga baya ya zagayo sai su tattauna da malam ba wai a cikin majalisar zai ce malam kaza ne a sai daga baya yake zuwa su zauna da malam har ya kai ga ya shahara malaman nan dukkanin su suka ce yanzu kan fa kai shehi ne Imam Malik ibn Anas sahibu muwatta Malik shine wanda yake da wannan littafin na gaban mu insha Allah to ya zauna a masjidin Nabawi littirasa ko littarsi dan ya karantar wal ifta don ya bada fatawa masallacin Madina tarihin sa tun daga tasowar sa tun daga gina shi an gina shi ne a matsayin masallaci ne wajen koyon ibada wajen yin ibada wannan masallaci tun lokacin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake jagoranta sa makaranta ce jami'a ce anan ake sallah anan ake ainihin koyon yanda ake sallah anan ake hada tawagar jihadi daga wurin abunguma a tafi don yada addini anan kuma ake zama a karantar da yanda mas'aloli na mu'amala suke har yanzu kuma idan ka je zaka tarda kujeru daban-daban duk inda ka zagaya zaka tarda kujera na shehu wane ne inda yake bada karatu tattan ma in ka tafi kadan zaka tarda wani majalisin masallacin kusan birni guda ne a masallacin ne amma malamai daban-daban suna bada darasi kuma na nan ba su san ma wancan yana yi ba kuma da lasika kuma ba wanda ya san wani yana yi an san da shi amma na wani bai san ma gawa ne abin da yayi ba saboda girman masallacin kuma har yanzu in ka je kuma ka zazzagaya ka ga ikon Allah wayansu zaka ji suna yi da yarurruka daban-daban wayansu da India wayansu da Faransa wayansu kowanne idan aka ga akwai yaren da ya birinjaye sai a aje shi a waje kaza a ce ka karantar da wannan yaren sukan sa irin wa'annan durusul matni. To haka Imam Malik ya aje kujerarsa, aka aje masa shimfida don karantarwa a cikin wannan masallaci tare da fatawa. Duk abin da ya kulle maka kai baka gane abu kaza ba, sai ka garzaya masallaci, sai ka same shi, sai ka tambaye shi, sai ya baka fatawa. وقد عرف درسه وقد عرف درسه بالسكينة والوقار كما أن سانكرانتا وقتا دعينا إن شهرا باوي كفايا كليني من كليبا كاغاني هو يا شهرا قري وجن أين إن كرانتا وقتا يومين ينا كرانتا جمتاني دنسوا da kuma takatsantsan kar ya saba wa alqur'ani kar kuma ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an san shi da haka wa atiranil ahadithin nabawiyya imam malik ya shahara wajen girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idlali a da kuma nuna daukakar da hadisi yake da shi wa kana yata'arradu an yuqti'a fi ibda'ihi kuma yakan yi takatsantsan kada yayi kuskure lokacin da aka yi masa tambaya ba wai haka kawai sai ya bada amsa ba sai ya hararo hujja sai ya hararo dalili ko ya kiyasta da aya ko ya kiyasta da hadisin manzon Allah ko wata rayuwa ta fahabbai kafin ya bada fatawa don yana tsoron yayi kuskure wai yasiru min qawli la adari yakan yawaita cewa ban sani ba Imam Malik da yawa sai aje an tambaye shi sai ce kai ban sani ba ban sani ba ban sani ba wa kana yaqulu inna ma ana basharun da yawa yakan cewa mutane kar ku dauke ni kamar wani mala'iki ko kuma a'a ni wani abu ne daban ba mutum ba ba inna ma ana basharun aqdiru wa usibu ni fa mutum ne kar ku ji na bada fatawa ko na fadi wani karatu ku dauka haka yake ba kuskure ni mutum ne nakan yi kuskure nakan dace kaji malamai wani yanzu idan yayi karatu kace yayi kuskure zai ce injiwa yaushe kai karatu kai da har zaka ce na yi kuskure Imam Malik yace inna ma ana basharun ni mutum ne aqdiru ina kuskure wa uqibu kuma ina dacewa fanzuru fi ra'yi idan na ba da ra'yi nake abu kaza ko ku duba da kyau fa kullu ma wafaqa alkitabu was sunna duk abunda kuka ga ya dace da kitabu was sunna a cikin jawabaina a cikin bayanaina fa ku dubi shi to ku yi ko da shi ku yi aiki da shi ba aiki na bane ba umurni na bane na Allah ne da manzon Allah wa ma lam yuwafiq alkitabi was sunna fatrukuhu duk abinda na faɗi kuka ga bai dace da kitabu was sunna ba to ku watsar da shi fatrukuhu ku watsar da shi wannan shine tafiyar malaman sunna ana ganewa ko duk abinda na faɗi wanda yayi daidai da kitabu was sunna ku rike shi duk wanda na fadi kuma kuka ga ya saba wa kitabu was sunna to ku watsar da shi Imam Malik ahli sunna ne kuma mai riko da kitabu was sunna Allah ya taimake mu wa fi sanati 79 ba'da al-mi'a shekara ta 199 wato 179 marib al-imam malik imam malik ya kamu da rashin lafiya isnani wa 20 yawman rashin lafiya da ta kai shi ga kwanciya har kwana 22 yana kwanci baya fita summa mata wa salla alayhi al-amir al-madina daga baya Allah yayi masa cikawa sannan kuma wanda yake shugaban tarbirnin Madina ana ce da shi Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim shine ya jagoranci sallar sa summa dufina bil baqiya sannan aka kunne shi a wannan makabarta ta baqiya wanda take dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayan su ma suka ce an kunne shi kusa da kabarin Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan shine Imam Malik wanda za mu karanta littafin sa insha Allah. Imam Malik malami ne wanda idan za a karanta maka tarihin sa za ka san cewa eh lalle duniya ta yi malami. Sannan kuma duk rayuwar sa a Madina ya kare ta. Anan ya kaife shi ya tashi yayi karatun sa ya tsufa shekara 86 amma bai taba fita wata kasa wani lardi yayi karatu ba, amma babu wata kasa ko lardin da ba a san shi ba, bai je ba amma ilimin sa ya je ba inda ba a san shi ba, duk duniya inda rana take bi kuma ba inda littafin sa bai je ba, amma shi anan aka haife shi anan aka bunne shi. Kaga kenan ilimi wani abu ne wanda yake daukaka darajar mutum, jahilci kuma yake rusa darajar mutum. Sannan Imam Malik mutum ne wanda baya son fitina, duk wani abu da zai zama fitina mutum ne mai kokarin kwantar da hankalin mutane, amma duk da haka sai da fitina ta same shi. A lokacin da aka yi wani kalifanci wanda aka yi ta kokarin danne haƙoƙi ya yi hadisi ko kuma ya fitar da wani hadisin da yake nuna kiyayya ga hakan, shugaba na wannan yankin da yake ya sa lallai sai an daina karanta wannan hadisi, domin hakan yana nuna kamar an warware mubai'a na wannan na khalifan wannan lokaci. Har an tirsasa shi akan sai ya daina faɗin haka. Wani lokaci har aka kai ga yi masa dukan da hannayensa har ba sa iya ainihin wato daguwa, wanda wasu malamai suka ce shi ne dalilin da ya sa ya yi tsalla hannayensa suna sake a ƙarshen rayuwarsa, kamar yadda a da yana yin kabu yana yin wazuliyum na alamin kuwa yana dafa juju, ƙarshe hannayen da suka samu larura da yake sakin a ƙarshen rayuwarsa. An fahimci wannan ko? Imam Malik malami ne wanda yake baya da wani aiki in banda karantar da mutane littafin Allah, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma ya wallafa wannan littafi na wasa mali cikin shekaru 40 da wani abu yana fama domin kakasansa. Yanzu ga shi watakila mu a cikin kila bai wuce shekara 4 ba za mu gama shi. To an riga an gama komi bi kawai za mu. Wani dattijon kuma yana nan ya yi shekara 80 ma bai san sunan ba. Bai san ma mu a tsakin ba. Shekara 40 da wani abu yayi yana kokarin hada wannan littafin da kai ka dauka a kyauta sadaka. Arha. Kulus. Imam Malik Allah ya kore masa haƙuri, sannan kuma yana da haiba ma'ana kwarjini, sannan kuma yana da fara'a, sannan kuma yana da takatsantsan, domin wani lokaci idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai akan wani hadisi sai ya tsunku ya yi shuru fuska ta canja launi sai jirkita gaba ɗaya sai ya rufe, saboda yana jin tsoro ya ji to me za a faɗi kuma kar a je a yi illa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ko ayi ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin littattafan da yayi akwai wannan littafin da muka sa a gaba insha Allah wallahi wallahi kenan akwai muwatta mali. Ya'uddu kitabu muwatta mali min awa'il kutubil hadisi wa ashharha. Littafin muwatta ana kirga cikin littattafan da suka fi shahara a cikin littattafan addinin musulunci. Domin littafi ne da aka shirya shi da hadisai da kuma fiqhu a cikin maudu'i guda, sannan kuma aka yi masa babi-babi. Sannan malamai sun yi magana a kan wannan littafi sosai. Qadi Iyar ya ce, lam yutana bi kitabin min kutubil fiqh, babu wani littafi daga cikin littattafan fiqhu wal hadisi da kuma littattafai na hadisi wanda aka yi riko da shi ake aiki da shi ya bazu a duk duniya kamar itina'an nasi bil muwatta mali, kamar yanda aka yi riko da wannan littafi ake ainihin karuwa da shi a duk duniya. Domin shi ne littafin farko da aka dawwana shi aka tara hadisan manzon Allah, babin abu kaza sai ka ga hadisai ne hujja, babin kaza sai kawo hadisai hujja, duk wanda ya yi daga baya kurkure shi. Har ma a lokacin malamai da yawa da suka ji ya shahara, sai kowa da yake shahara yake so sai aka rinka yin muwatta, kowa sai ya shiga ya yi muwatta, kowa sai ya shiga ya yi muwatta, sai aka zo aka same shi aka ce malam muwatta fa sun yi yawa, kar ku gurɓata maka muwattarka. Ya ce ai duk abin da aka yi don Allah zai dawwama, wanda aka yi don riya kuma ba don Allah ba, ba inda zai je. Yanzu wace muwatta ka sani? Duk sun bi iska, babu su babu duriyarsu in ban da tasa. Ita ce har yanzu dai take yawo duk duniya. Ga abinda malamai suke faɗi game da shi wannan littafi na muwatta da kuma shi mai muwatta ɗin. Warada an Imamu Malik katirin min al-aqwali al-ma'qura wal hisan al-mashhura fi al-ilmi wal 'amali. Wato game da Imamu Malik akwai maganganu na malamai da hikimomi da ilmummuka da ayyuka wanda suka shafi Imamu Malik wanda malamai suka yi bayani a kansu. Mimma ja'a anhu fil ilmi, game da abin da ya gangaro daga wajensa ta gefen iliminsa, wa adabil muta'allimina, da kuma ainihin ladubba da ya kamata masu koyon karatu su ɗauka. Ƙauluhu, faɗinsa da yake, laysa al-ilmu bi kathiri riwayat, ba wai ilimi shine ka samu riwaya mai yawa ba. Wa innamal ilmu, shi ilimi nurun, haske ne. Yaba'u Allahu fi qulubi, Allah yana sa shi ne a zuciyar mutumin da yake. Ba wai yawan karanta falloni shine ilimi ba, fahimta Allah ne yake saka ta a cikin zuciyar wanda ya zo. Shi yasa Imamu Malik Allah ya sanya masa basira da fahimta da hazaka, ta yanda ya shiga karatu tare da ɗalibai masu yawa, amma duka ya zo ya yi fice, har ma ya zo wasu daga cikin malumansa ma suna zuwa suna riwaya a wajensa. Shi yasa yake cewa ba wai yawan riwaya shine ilimi ba, shi ilimi wata baiwa ce, haske ne da Allah yake dura shi a cikin zuciyar wanda ya so. Imamu Malik yake cewa talabul ilmu hasnun liman razaqal liman ruziqa khairuhu, neman ilimi abu ne mai kyau ga wanda Allah ya arzuta shi da alkhairin ilimin. Amma wani zai nemi ilimin amma Allah ba zai arzuta shi da alkhairin ilimin ba. Kaga kenan wanda Allah ya arzuta shi da alkhairin ilimi, to shine wanda ilimi yake masa yake zamowa alkhairi gare shi. Allah ya taimake mu da yin hakuri da kuma dogewa akan karatu da kuma bin diddigin da yayin karatun ya karantar da mu da kuma amfani da abinda littattafan da muke karantawa suke karantar da mu. Yan uwa musulmi, wayannan manyan malamai da muke karanta littattafan su malamai ne da suka sha fama, suka dage, suka bada rayuwarsu, suka bada ainihin tunaninsu wajen dawwana mana ainihin ilimi, mu kuma mu zo mu dauke shi haka kawai a kyauta. Yanzu idan muka duba karatuttukan da muke samu a cikin littattafai, idan aka ce a yanzu ne za ka zo ka je ka zauna da alƙalami, malami yana yi kana rubutawa, kana tsammani irin ragwanci irin namu zai yiwu? Ku duba ku gani fa, yanzu a hakan ma abun a rubuce ma gashi nan yanda muke shan wahala. Yaya idan aka ce mu ne za mu je da alƙalami mu zauna kamar yanda waɗancan suka zauna a gaban malami, duba karatun haka suka yi shi, za ku zo su zauna sai ka samu ƴar fatarka ko ɗan abun da wani ɗan allo, idan malami ya faɗi hadisi sai ka rubuta, sai ka tafi sai ka je ka haddace, kana yi kana tsara. Da haka fa suka yi karatu wa'yansu manya-manyan malaman nan. Wani idan aka samu malami ya yi littafi, daidai ka je yau wajen wanda Allah ya sa yana da littafi, in ka samu ɗan abun da za ka yi rubutu da shi sai ka je ka kofi shafi ɗaya, ka je ka yi ta fama, in ka lalubi wata takardar wata ran kuma ka je ka kofi ɗaya shafi. Da haka har ka tara shi kai ma. Mu kuma yanzu ga shi a kasuwa zuwa kawai za mu yi mu ɗauko. To amma duk da haka ku duba yanda muke fama, maimakon da in muka samu tun da mu ga shi a rubuce kawai bi za mu yi, to ya kamata da a ce yanzu ilimi ya yi ƙarfi, ya fi ƙarfi a wajenmu. To amma kuma sai ya fi rauni a wajenmu. Allah Ubangiji ya taimake mu. Ga kuma ainihin yanzu na'urori Allah ya kawo mana, irin littafin da duk kake son za ka yi bincike a ciki za ka iya shiga ka jawo shi ka yi bincike ka yi karatu ka fahimci abin da kake buƙatar fahimta duka, kamar yadda na'urarka ka rufe, gobe kuma in ka buƙata za ka sake duba shi. To amma duk da haka kasala ta yi mana yawa, Allah Ubangiji ya taimake mu. Don haka ‘yan uwa musulmi, wannan littafi na Imamu Malik littafi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa albarka, ya yi masa ɗaukaka, ya yi masa shahara a duk duniyar musulunci. Haka kuma shi ne littafin bawan Allah ne wanda Allah ya yi masa ɗaukaka, ya yi masa shahara a duk duniya. Don haka insha Allah za mu shiga karanta wannan littafi a wannan masallaci da izinin Allah, tun daga kitabul awwal har zuwa na ƙarshe in Allah ya yarda. Idan har Allah ya kaddara rayuwarmu ta kai ga hakan, idan kuma Allah bai kaddara rayuwarmu ta kai ba, iya inda muka tsaya akwai ‘yan uwa za su dora insha Allah daga inda rayuwarmu ta kasa. Fata muke Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan aiki namu da muke yi ɗan kaɗan. Allah madaukakin sarki ya ƙaddara wannan aiki kaɗan da muke yi ya zama sanadin tsiranmu, duniyarmu da lahiranmu. Wannan malami shi ne wanda yake jagorantar mazhabar da ake ce mata Malikiya, wanda kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ake danganta su da waɗannan mazhabobi guda huɗu. Wato wanda ake cewa Malikiya, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hambaliya. Abu Hanifa shi ne babba a cikinsu gaba ɗaya, domin ya riga su duka. Daga shi sai Imamu Malik, sannan sai Shafi'i, sai Ahmad ibn Hanbal shi ne mai ɗan aukansu. To shi Imamu Ahmad ibn Hanbal, saboda ya zo daga baya, shi yasa kuke ganin ya fi su tattara sunnoni. domin an riga an tattaro abubuwa duka a lokacin ka. Amma wa'annan na farko-farkon su suka fi shan wahala, musamman Abu Hanifa, domin a lokacinsa ya sha wahala kwarai da yawa kiyasi yake yi. Sai wanda ya biyo bayansa Imamu Malik, sai kuma shi Shafi'i, sai kuma Ahmad ibn Hanbal, wanda dukkaninsu wa'annan wa'anda suka biyo bayan Imamu Malik da Shafi'i da shi Ahmad ibn Hanbal, dukkan su sun yi rabo a kan ilimin Imamu Malik, sun jinjinawa kuma wannan littafi na Muwatta Malik. Imamu Shafi'i ya yi riwaya a wurinsa, a wurin Imamu Malik. Sannan Imamu Ahmad ibn Hanbal an mata tambaya game da ainihin wannan littafi, ya ce tab, ai littafi ne da duk mutumin da ya karanci addini a wurin to ya karanci addini musulunci. Inji Imamu Ahmad, to menene aqidar Imamu Malik? Malik ibn Anas shi yana daga aqidar ahli sunnati wal jamaa, shine aqidarsa. Aqidarsa shine bin karantarwar sahabbai, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma hanyar da sahabbai suka bi. Sannan kuma yana amfani da littafin Allah da sunnar manzon Allah. Shi yasa ma a cikin tarjamar muka ce, ya ce duk abun da na faɗi ya dace da kitabu wa sunna fa kutubu, wa ma khalafa al-kitabu wa sunna fa turkuhu. Don haka Imamu Malik yana daga cikin malamai da suke koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya taimake mu, domin ya kamata a ce mun yi tarjamar Imamu Malik mai faɗi. To amma kasancewar dama malami ne da kowa ya san shi shahararre, za mu kyale mutane domin kada mu tsawaita. Insha Allah gobe idan muka zo sai mu fara littafin kawai kai ne. An gane ko? In Allah ya so, gobe za mu fara karatu littafin kai tsaye. Wannan tarjama da muka ɗauko mu karanta ta tana da yawa, tana da kuma fa'idodi. Idan muka ce za mu bi su, su kaɗai za ka ɗauke mu kwanaki bin duka. To amma mutum ne wanda ya shahara kwarai, ba wanda bai san shi ba, don haka za mu takaita a nan. Allah muke roƙo ya datar da mu, Allah muke roƙo ya yi mana muwafaka. Wannan littafi da muka sa a gaba, Allah ya ba mu ikon dacewa da ainihin karantar da shi da karanta shi. To ƴan uwa musulmi, addinin musulunci addini ne wanda yake cike da albarka, ga duk mutumin da yake yinsa kuma mai albarka ne, kuma abu ne da yake buƙatar naci da haƙuri. Domin malaman nan naci suka yi haƙuri har Allah ya ba su wannan ilimi, mu ma kuma idan muka nace muka yi haƙuri za mu samu ɗan namu gwargwado. Kuma baya buƙatar idan ka yi shi ka yi shuru. Kuma kar ku ɗauka duk mutumin da ya zauna ya ce zai karantar ya iya komi. Wani lokacin abu za ka karanta shi kai kaɗai ka ji ka gane shi, ka zo kana karantarwa sai ka ga kana yin kuskure. To sai a yi wa mutum uzuri. Kai da kake ganin kana gano kuskuren mai karantarwa, idan da kai ne za a zaunar da kai, wataƙila za ka ninninka kuskuren da ya yi. Ko shakka babu, shi kansa Imamu Malik ya gama faɗin komi. Ya ce duk mutumin da kuka gani zai karantar, zai yi kuskure, zai dace. Babu wanda baya kuskure, ya ce sai mai wannan kabarin. Sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda muka ce yana karantarwa dama a cikin masallacin Madina. To don haka idan ana karatu dole ne ko bayanai za a ji wani lokaci ne karantarwa ya yi kuskure. Ba gwaninta ba ne kai ka zo don shauraron kuskuren kawai. A'a, ka zauna don ka shaurari dacewa. Abinda duk ka ji ya dace da kitabu wa sunna ka ɗauka. wanda kuma kaga ya kauce wa kitabu wa sunna tawakar kai wa mai shi addu'a kace Allah ya gafarta mishi kuskuren da yayi don shi ma ba a son ransa bane yayi wannan kuskuren ba wai shikenan sai ya zama sanadin halakar ka ba kazo kana cewa yayi faba a kaza yayi kaza yayi kaza shi ya tafi da lada kai kuma ka tafi da zulubi Allah ya taimake mu kamar yanda na ga yau duk mutumin da zai tsaya a gaban jama'a yayi bayani dole ne a same shi da kuskure kar ku dauka shikenan ai shi malam ne baya kuskure duk abin da kuka ga ya saba wa karantarwar littafin Allah da sunna to ba daga waje na bane daga shaydan ne ni kam a nufi na insha Allah zan karantar da mu gurgudun abin da ya dace da kitabu wa sunna duk abin da kuka tarda kuma ya kauce wa haka kar ku dauka waɗar kamar yanda malamin mun na mai wannan littafin ya karantar da mu Allah ya taimake mu don na sani ko kai ne ko shi ne ko wancan ko wannan idan aka aje shi a wannan wuri aka ce to kai ne za a fuskanta ka karantar dole sai an same ka da wannan kuskura to Allah ya datar da mu sannan mun samu ƙarin sadaka fi sabilillahi daga malam Ibrahim Shehu ya kawo mana littattafai na wannan littafi kofi guda goma ne na manta kirjan insha Allah shi ma jiya da dare ya kawo mana su yace a bai wa daliban da za su yi karatu fi sabilillahi wayannan matasa wayannan dattawa da muke da su a gaskiya su suke lafiyar mana da wannan makaranta fa mu kawai muna zama ne dai Allah dai ya bamu nana amma duk abin da ya taso wanda za a ce kudi zai aiki sai ka ji sun mamaye sannan kuma in ka leka he ka gansu a wurin kai he kai kwana biyu ka zo ba su kuma kullun suna nan yi aiki da kudin su yi aiki da jikin su su ba da shawarwari sannan ga son abu kuma alama ta nuna suna yi don Allah kaga wannan ba wani abu tsakanin mu da su sai du'a wa'annan bayin Allah da suke tallafa mana duk lokacin da aka sa littafi sai su lige-lige sai su tsayo sai su ce gashi a rabawa fakiran da ba su samu damar saye ba fi sabilillahi to Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine sadaka jariya yanzu wannan littafin za ka karanta ka bar wa ɗanka ya karanta ya bar wa ɗanshi ya karanta waye san adadin wa'anda za su karanta shi to kuma duka har sai ranan da aka ce ya yi galgale ya daina aiki kafin su daina samun lada ko sun mutu kaga sai ya zamanto wata ran ana nan ana karanta mu wa Malik suna kabari kamar da su ake duk harafin da aka rubuta suna da lada wannan ba karamin alkhairi ba ne masallaci in an tashi bukatar wani abu su yi maza su yi ayi ibada kai kai ka samu su samu ko sun shiga masallacin ko ba su shiga ba harkan makaranta in an tashi su yi kokari su yi ku kuna yi ko sun yi ko ba su yi ba za su samu lada aikin tafiya jihadi in aka taso su ce gashi ko sun je ko ba su je ba su suna da lada shi yasa sahabban da Allah bai ba su dukiya ba lokacin suka ce kai suka yi har suka tada kansu suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri ma tukuni fa sun wuce mu da lada sun tafi fa sun bar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hakuri kuma ai kuna da abun sadaka tasbihi in kai sadaka ne in baka da kudin da zaka bada sadaka ka zauna kai ta cewa subhanallah 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 za a baka ladan sadaka sannan in kace alhamdulillah sadaka ne kaga idan ka rasa abun badawa sai ka zauna kai ta fadi alhamdulillah 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 sai ka samu ladan sadaka haka kuma idan kace Allahu akbar sadaka ne kaga idan ka rasa sai ka zauna kai ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka samu ladan ko ka hada su subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah babu hade shi babu idan ka fadi la ilaha illallah za ka samu ladan sadaka don haka in ka rasa abun badawa sai ka zauna kai ta tahlili la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wata rana idan kaga wani ya tira wani abu ya bada, kai kuma baka da shi kace subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, sai a baka ladar sadaka. An gane ko? Sannan duk sanda kai sallah ka zauna ka tabbatar da tasbihin ka ya cika, subhanallah kai 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sai ka cika da kalmar shahada. Za a rika baka ladan sadaka tunda baka da kuɗi. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai ce kuma al'amru bil ma'ruf, idan kana umurni kana ani shi ma sadaka ne, kai ta wa'azi tunda kai talaka ne, kai ta kokari kana wa'azi sadaka, za la za a baka ladan sadaka. In kaga ana abu mara kyau kai wa'azi ka ce ba kyau, in kaga an nakasa ba a aikin alheri ka bada umurni ka ce ga yanda ya kamata, ga yanda ya kamata. In kaga ana bid'a ka ce ba kyau bid'a ne, ana shirka ka ce ba kyau shirka ne, an daina sunna ka ce ga sunna a rika yi, ga tauhidi yanda yake, al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari sadaka. Sannan kuma idan kaga mutum yana ta fama kaya ya gagare shi, ka taya shi ya tsora, sadaka ne. Duk ayyuka na alheri dai ga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, to su ma waɗannan masu kuɗin ba sa rabuwa da majalisin. Yanzu kamar yanda anan akwai wata fatawa ko kuma wani fa'ida da za a bada wanda su ba su samu sun ji ba, to kaga idan ka tashi a matsayinka na fakiri kana yi su ma sun ji, sai kaga ana ta yi da su. To haka waɗannan sahabban ma suke, da aka tashi kawai sai suka ji ma suna ta kokarin fin su subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar, sai su bada sadaka sai su ce alhamdulillah. Ya bada sadakar kuma ya ce alhamdulillah, sai sahabi ya duye shi to alhamdulillah ma da nake takama da shi kuma kai ma alhamdulillah. Kuma tasbihi irin an gama sallah su dage, kafin ma mai kudin ya fita kai har ka fita daga masallaci. Sai suka dawo suka ce ya Rasulullah wannan din ma ba sun dage suna, yace to ku yi hakuri. Haka Allah yake fifita wayansu akan wasu, ku yi hakuri da irin abin da Allah ya baku, kuma kuna da wani abu da ba su da shi, domin hakuri da talaucin kansa lada ne. Kaga su ba su samu wannan ba, amma idan ba ku hakura da talaucin ba kuma kuka shiga wani hali, to talaucin sai ya zama sanadin halaka kuma. Allah ya kare ni. Don haka Allah madaukakin sarki ya hada ya saka mana gaba ɗaya da alkhairi, da mu talakawan da su masu kokarin taimakawa da abinda Allah ya ba su, dukkaninmu dai ya zama na abinda muke yi din don Allah ne. Wannan shi ne tsira, ba wai yin ba, mu tsarkake don Allah. Idan mutum ya yi abu don Allah to shi ne fa wanda zai samu, amma kar ka kuskura ka yi abu ba don Allah kullum. Kuma kar mu rena kanmu, duk inda kake a muhallin da kake to ka yi amfani da matsayinka don ka ba da gudunmawa a addininka. Kar ka rena kanka, kuma idan akwai wanda ya taso yana ba da gudunmawa a unguwarku a yankinku, kar ku rena shi, ku yi amfani da shi ku samu fa'ida a wurin. Don me? Domin da yawa waɗansu za a ga suna rena na kusa da su, sai suna girmama na nesan, da kuma sai can nesa-nesa suke jinsa. Kuma goyawa almajirin unguwarku baya yana sanya shi din ya haɓaka. Wani ɗalibin yana da basira, yana da ilimi, amma saboda baya samun goyon baya sai kaga bai fice ba. To da yawa waɗansu idan wani ɗalibi ya tashi zai taimaka a masallaci da wani darasi, sai kaga ba a damu ba, ya ba da Allah wane ne ba, wane ne, sai a rena shi. To ai ba wanen za ka shaurara ba, abinda wanen yake faɗi. Da yawa da kuke ji wani sai ka ji wai ai sai babban malami in shi ne ya faɗi abu, babu wani babban malamin da zai faɗi abu ya wuce na musulunci. Duk girmansa iyakaci abinda zai faɗi shi ma da'irar musulunci nan dai ba zai kusa ba, a nan dai shi ma zai faɗa. to shi ma wannan ku shaurare shi iya abun da ya faɗi ku taimaka masa ko da kun sani ne ku goyi baya akwai kananan da ba su sani ba tunda kai baka zo kana faɗa ba shi ya tashi zai faɗi to ku taimaka masa ku goyi baya don waɗanda ba su kai nan din ba za su faru amma an kuka ta ba wane ne sai suka kuka gole shi kuka fita to kun kashe musulunci wallahi ba ku taimaka wa addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam da girmanta da matsayinsa duk duniya duk annabawa duk manzanni babu wani sama da shi amma yakan shaurari sahabinsa in yana karatun qur'ani amma kai sai ka ce wane ne fa in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaurari sahabi yana karatu har ma manzon Allah yana kuka to kai wani matsayi kake da shi kuma yana dan uwa yana daga cikin raina ilimi kuma yana daga cikin alamomin da za su nuna kai kwata kwata ma baka misalci da ilimin ba don haka mu rika taimakon junan mu wajen yada addini a yankin da muke kuma hakan shine zai taimaka mana ba wai sai mu ta dogaro da wani na nesa sai in shine ya mana ba yanzu mu kaddara ko da ake ana amfani da shugabanci na addini ake akwai amirul mu'minin a Sokoto sarkin musulmi zai zo nan ya bamu darasi eh zai je zangaya ya bada darasi a masallaci zai je fadda murke zai je ga damayo zai je sabon fegi zai je gwango ta karshe can ya bada dole dai mu daliban da suke wurin su ne za su ko amma mu ne mu rena su sai mu ci ashe sai shehu wani sai shehu wani sai shehu wani sai shehu wani to wannan kuma yana kashe musulunci yanzu idan mukaddara idan da za a ce a unguwan nan za a yi wa'azi in dai malamin da yake nan din ne wanda aka sani zai yi sai kaga ba mutane su amma idan da za a ce ai an gayyato wani malami daga Kano zaka ga rudu sai malamin ya zo ya faɗi wani abun da ma kullum dama shi wannan din yake gaya ko ba haka bane kun kashe mana ku biwa kun girmama wanda daga nan zai koma Kano haka ne ko ba haka bane to haka kuma mutane haka suke Bahaushe yake wa karena wanda nake gani kullum sai kaga yaro babansa na masa wada kullum amma in yaje lacca campaign sai wani makaryaci ya masa ƙarya ranna rana ɗaya sai ya yadda ga babansa a gida kullum sai ya marfa amma ya saboda ya saba da baban shi wannan ayyuka ne da ya kamata mu sa su a gaba wallahi daliban nan da muke da su mu rinka ba su goron baya duk unguwannin mu mu rinka taimaka musu muna goya musu baya idan muka gane akwai wani ya fahimta ya fi mu fahimta mu sa shi a gaba ya sa mana ahalari za a samu yara kannan mu ƴaƴan mu jikokin mu za su karu a sa mana ishmawi a sa mana 40 hadisan a sa mana kitabu tauhid sai kaga ana taimakawa mu haɗu kar mu ce yaran kawai za su zauna mu ma mu zo mu shaurare shi sai ji dadi sai kaga Allah ya taimake shi yana fito da basirar da Allah ya bashi sannan kuma idan akwai dalibi ne hazaka a rika taimaka masa da karfafa masa gwiwa idan akwai matsala a rika dan tallafa masa da abun masarufi yanda zai rika samun dama dama shi ma idan yace kare zai ji dadin zama domin akwai dalibai masu hazaka suna nan da yawa talaucin nan da kuke ji sai shi ba kasafa yake da dadi ba yawanci bai cika dadi ba yana takura su wallahi ka zauna zaka yi nazari sai ka fara nazari sai mata ka ta turkuta kusa da kai kaman burge ta kai sai ka ji kawai ta ballo ma aiki sai gaba ɗaya ka ga ma ainihin littafin baka san sanda ka harbe shi ba in ka zata razana kuma abin da zata nema din kuma dole ne sai an yi kuma babu ina nazari to talauci wani lokacin ba ya da dadi yana da yar matsala Allah ya taimake mu da hakuri eh insha Allah akwai mu da dattawan da suke da matsalar yunwa don ya kamata mu hakura mu bar ku je su kariya ka zan matasa su da su fara wata ba in ku muka biye mun suna biye mu kai sha daya to amma suna saboda babbin mu za mu hakuri mu dakata a nan insha Allah sai gobe da safe in Allah ya kai mu insha Allah akwai ragowar wayannan littattafai da yawa sun zo sun karba kamar yanda na faɗa amanar ilimi duk mutumin da ya san zai bi wannan littafi a karanta shi da shi har a sauke sai dai larura ko kuma zai je gida ya ci gaba da karanta shi to yana nan an ba mu fi sabilillahi kamar yanda muka ce Alhaji Rabi'u Allah ya saka mishi da alheri ya ba mu dozin biyu sannan Alhaji Ahmadu ya ba mu shi ma dozin ɗaya sannan Alhaji Dikko ya ba mu shi ma dozin ɗaya sannan Malam Ibrahim shi ma ya ba mu dole daya mala aliyu ga damayo shi ma haka ku duba wannan littafi in zuwa za ka yi ka saye shi ba kowanne zai kafa 1500 ba amma ku duba yanda suke kwaso su suna ba mu fi sabilillahi mu karanta yanzu in ka je ka aje shi baka karanta ba baka ci amanar ilimi ba don haka akwai saura suna nan ban bayar ba don haka insha Allah kuma duk zan raba su ga wayanda suka dace akwai ɗan ragowa da suka saura don haka in an tashi wanda ban ba ba sai ya tsaya ya karɓa don akwai wayanda suka zo suka yi magana na sai sai an tashi insha Allah yanzu zan ba su Allah ya saka da alheri wayansu sun zo tun shekaran jiya sun karɓa wayansu jiya da daddare sun karɓa wayansu kuma na bayar an kai musu domin sun aiko suna da bukata kuma duk wanda na ga ya danganta ana ba shi Allah ya saka da alheri wayannan mutane Allah muke roƙo ya ƙara wa arzikin su albarka Allah ya ƙara wa arzikin su albarka muna da dattawa da suke shacce a yara sai kaga dattijo ya zo kafin yaro ya zo makaranta shi har ya riga ya zo to kana zuwa sai kaga babanka kana zuwa kaga kakanka kaga gobe sai ka ƙara ƙarfi wannan kansa ba karanta su ake kuma akwai lada irin wayannan tsofaffi mu rinka yi musu addu'a wallahi rashin girman kai shi ke kawo haka kuma alama ce ta kasancewar mutum dan aljanna ne kaga yayi shekaru amma yana tare da yara yana addini ana jihadin musulunci da shi alama ce ta cire girman kai don haka Allah ya taimake mu wani malami yake cewa tsofi ku yi hakuri da mu don mu rayu da ku cikin musulunci mu kuma mu yi hakuri da ku don ku karasa cikin musulunci duk sai an yi hakuri da juna idan ba hakura da juna ba sai kaga babbin ba ku karasa cikin musulunci ba mu kuma ba mu rayu ciki ba amma in muka hakura da su muka rayu akan kalmar tauhidi da imani duk sai kaga an gudu tare an tsira tare mahada ta zama jannatin firdausi kuma ina gargadi ga ahli sunnati wal jama'a masu sakati da ƴaƴan su kullun suna masallaci suna makaranta ƴaƴan su na temple kuma ba sa musu fada ba sa kokari za a tafi wa'azi ba za ka ga ƴaƴansu ba kuma suna da ƴaƴa matasa za a zo makaranta ba za ka ga ƴaƴansu ba masallaci jami'i ba za ka ga ƴaƴansu ba ba za ka gansu sun dau littafi suna karatu ba akwai matsala don da aka ce ka kare kanka har da iyalanka ku anfusakum wa ahlikum nara duk abinda za ka yi ka tabbatar da gidanka ma haka ne ƴaƴanka haka iyalanka haka kowa mu yi kokari mu zama ahlin sunna kar ka je ka ce wai za ka yi aiki ka shiga aljanna kai kaɗai ƴaƴanka suna waje matanka suna waje wace fa'ida ce irin wannan wallahi matuƙar baka kira su ba baka tirsasa su ba kai ma ba za ka samu shiga ba muna da irin wayannan wayanda suke da ƴaƴa amma sun yi sakaci da su sai kaga kawai shi ahlus sunna ne wal jama'a mai kokari ne ƴaƴansa kuma ƴan cikka sai ba sai in gagaran ka yayi wannan kuma annabawa ma an samu amma ba ka tabukawa daga ka dan tabuka sai zuciya ta daidai ka ce to kaje kai abin da kaga dama Allah wa darenka ni ne mutum ne ma to kuskure ne ba ti ne wa yaya ake ba addu'a ake musu Allah ya shirye ka kuma ka rika kiran sa ajika in ka ga mai fadayi ne mai son kudi ne in akwai ka rika kai maka mishi an gane ko in ka ga mai son ado ne ka rika sayan yadi mai kyau kana bashi kai dai ka samu hanyar da ka bi duka dan ka ya shirya ba wai ka rinka yi masa fada kadai ba fada kadai zai yi har da matso da shi a jika bukatar ka shiri ya shiri wasa ai ba wai halakar sa ba da yawa muna taimaka ya'yan mu wajen halaka kuma kar ku dauka duk mutumin da ya saba wa Allah a da yanzu in ya shirya Allah ba zai karje shi ba ya'yanka ko da da ɗan fashi ne ko da da mazinata ne ko da da ɗan giya ne ko da da ɗan caca ne yanzu kai Allah ya fahimtar da kai kitabu wa sunna ka kira su su ma su fahimta nan gaba in suka canja rayuwarsu faifan su ya dawo faifan imani za su je kun Allah ba su da wancan laifin na farko to amma karkacewa ne kan tun da ya riga ya faka ai ba ruwana da shi wanke ta riga har cikin jeje kai me ruwana da ita yau in ta tuba ta gyara aikin ta babu wanda zai hana ta shiga aljanna kantan ma da kuke ce masa sheji in ya shirye shi ma dan aljanna ne wasu suna cewa in mace ta riga ta yi aihuwar ciki sheji shikenan ita da aljanna babba ta rutake ba gaskiya bane duk mutumin da yayi wata ciki wai har ta haihu ba shi ba aljanna ba gaskiya bane ba aikin da zai dawwamar da kai a wuta sai shirka duk wani laifi da kai in dai har ka tuba tuba na gaske insha Allah za ka samu aljanna don haka kada wata wani laifi ko kaba'ira ko sako yayi barazana a zukatan mu har mu sallama kanmu wa jahannama mu dawo mu gyara idan muka gyara tabu wa aslahu mu gyara mu tuba mu gyara sai kaga Allah ya gyara mana rayuwa ta gaba kuma burin mu dama shiga aljanna Allah ya taimake mu kar kuma muke zargin mutum da fa wannan ka duba wai shi mutumin kirki da fa shi yayi wa wanke ciki ka duba wannan fa wai ita ma kullun yanzu wai wanke ke wai ita ce kullun da ijabi hatta niqabi kuma nan har cikin shege tayi to yanzu za a je lahira ka tashi da laifin cikin shege ita kuma ta je aljanna tunda ita ta riga ta duba kuma Allah ya karbe ta don haka mu guji irin wayannan mazanzanu mu guji zarge zarge mu guji tuna tsohon laifi bayan mun tuba mu guji tuna laifin wanda ya tuba muna fallaka shi Allah sai ya rubuta maza zunubin sa shi kuma a gafarta shi Allah ya kare mu nan ne za mu mata insha Allah kudi to akwai wayansu takardu ba suna to akwai wata takarda gata wani ya bada irin bara da yan agaji suke yi to akwai wayansu takardu a cikin kudin bai sani ba ya sa da su a ciki yana nan sai ya zo ya karba in kuma yana tuna ba su da amfani dai shi malam Musa zai je dan gwada ko za su amfane shi to Allah ya taimake mu ba tambaya sai sanya to mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد طالبان مو وعند الله يا نسو تشكاوا تون daga farkon fara karatun mu mun raka dalibai da yawa irin direban mu malam Salisu irin su Ibrahim Kail irin su Alhaji Ismaila suna nan da yawa wanda ba za mu yi ambaton su ba da dalibin mu da Allah ya masa cikawa kwanan nan Malam Kabiru wanda ya shahara da mai wankin kula muna sa su cikin du'a'i Allah ubangiji ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya saka musu da aljannar firdausi su sun riga sun yi nasu aikin sun tafi mu ne abun tausayi yanzu mu ma Allah ubangiji ya ji kanmu ya tausaya mana mu karkare rayuwar mu cikin wannan addini na musulunci sannan bayin Allah da suka taimakawa wannan ainihin tafiya tun daga farko da ainihin dukiyoyin su har waɗanda suke yi a yanzu muna sa su cikin addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayin Allah da suke bada haɗin kai suna halartar darussa da wazuzzuka da ainihin zirga-zirga da ake yi a ko ina Allah madaukakin sarki ya sa su a tsari ranar gobe kiyama inda za a nuna su cikin tawagar da Allah ya gafarta mawa. Allah muna roƙonka daliban da suke kokari wajen karantarwa a ubuwanni daban-daban a ƙarƙashin kitabu wa sunna a duk inda suke, Allah ya saka musu da alkhairi. Malamanmu wanda suke karantar da kitabu wa sunna a duk duniya, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Allah ya ɗaukaka wannan tsari na karantar da kitabu wa sunna. Allah ya haɗa kawunan musulman duk duniya a dawo a rabo da ainihin waɗannan abubuwa da suke raba kan mutane, a dawo a takaita a cikin musulunci, a takaita akan kitabu wa sunna. Allah muke roƙo ya daidaita tafiyarmu, ya sa son juna a cikin zukatanmu, ya sa mana himma mai ƙarfi, ya raba mu da shaidan da shaidanu, ya sa mu fi ƙarfin shaidan da shaidanu waɗanda suke sanya mutane kasala. Da yawa shaidanun mutane suna sawa mutane kasala, shaidan na ɓoye kuma yana sawa mutane kasala. To Allah ya raba mu da su gaba ɗaya a cikin addu'o'inmu. Muna sanya marasa lafiyarmu waɗanda suke kwance a asibitoci da waɗanda suke kwance a gidaje, Allah ka ba su lafiya. In kuma ajali ne, Allah ya sa su cika da imani. Akwai waɗanda suke yunƙurin naƙuda a ko'ina musulmai a duniyan nan, Allah Ubangiji ya sa su haihu lafiya, ya kuma yi wa abin da za su haifa albarka. In kuma abin ya zama ajali, Allah ya sa shahada suka yi, Allah ya sa sun cika da imani. Akwai waɗanda suke da buƙatar aure matasa, Allah Ubangiji ya taimake su su auri mata nagari, ya sa kuma aurensu ya zama na sunna. Akwai ƴan mata da suke da buƙatar aure, Allah ya ba su mazaje nagari, auren kuma ya zama aure na sunna. Akwai zawarawa da Allah ya kaddara musu aka rabu da su ko suka rabu da mazajensu, suna da buƙatar waɗansu mazajen ko komawa kun mazajensu. To in alkhairi ne komawa, Allah ya mai da su su zauna lafiya. Idan kuma canjawa ne alkhairi, Allah ya canza musu da mazaje nagari. Akwai waɗanda sun rabu da matayensu, Allah Ubangiji ya yi musu canji nagari. Idan kuma komawa ne alkhairi, Allah ya sa komawar da za su yi da matayensu din ya zama alkhairi zaman da za su yi na gaba, Allah ya yi masa albarka. Akwai waɗanda suke da sana'ar yi amma sana'ar ba ta gudu yadda ya kamata, Allah ya taimake su, Allah Ubangiji ya sa albarka a wannan sana'ar tasu. Idan kuma haka Allah ya kaddaro musu da takaitaccen arziki haka za su rayu, Allah ya ba su ikon hakuri da juriya da karɓar wannan kaddara. Idan kuma akwai yalwa, Allah ya gaggauta yalwata musu. Akwai waɗanda ma ba su da sana'ar fata-fata, Allah Ubangiji ya kore musu, Allah ya sama musu madafa, Allah ya sama musu madafa. Akwai waɗanda kuma kasuwancinsu na haɓaka, to Allah ya ƙara masa albarka, Allah kuma ya taimake su wajen gudanar da dukiyarsu, wajen ɗaga addinin Allah da zumunci da taimakawa bayin Allah. Allah muna roƙonka ya Allah, akwai masu niyya ko kuma buƙata ko kuma suke cikin sana'a ta kiwo da noma, to Allah ya yi musu albarka a cikin kiwonsu da nomansu. Kowa a cikin sana'arsa, Allah ya yi masa albarka. Kowa a cikin aikinsa, Allah ya yi masa albarka. Shuwagabanninmu da suke jagorantarmu a matsayinsu na musulmai, Allah ka taimake su ka sa son addini fiye da son mulki a cikin zukatansu. Allah ka ba su ikon jagoranci da adalci, Allah kuma ya taimaka musu akan makiyansu. Akwai bayin Allah da dama waɗanda suka ce a sa su cikin du'a'i, to muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya musu buƙatu, ya biya mana buƙatunmu na duniya da lahira, ya kare mu daga duk abin da muke tsoro wanda zai tada hankalinmu ya bata mana rayuwarmu ta duniya da ta lahira. Allah ya raba mu da shi, ya nesanta mu, ya nesanta shi da mu. Allah madaukakin sarki, mun tinkaro ka da buƙatunmu na duniya da lahira, Allah ka biya mana. Allah ka karɓi rayukanmu, muna musulmai masu imani, malumanmu, ‘ya’yanmu, matanmu, iyayenmu, maƙwabtanmu, kowa Allah Ubangiji ya sanya ya zuciyarsa ya sa masa imani. Allah ya sa mana son juna. Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa, ya kare mu da kariyarsa, ya tsare mu da tsaronsa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ifafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khayra ad-dunya wal-akhirah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم من ارادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره واسفله لنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Muna nan dai muna shirye shirye insha Allah
shirye shirye muna zuwa wajibi ne muna ga Allah ya